الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saki kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Sunna da ke wannan unguwa ta Fantami ana fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin Alkur'ani mai girma wanda muke bibiyar sa a wannan masallaci kuma a daidai wannan darare masu albarka na Ramadan kuma a daidai wannan lokaci yau idan ba su bibiya ba su manta ba mana yini na talata wanda yi daidai da 27 ga watan Ramadan yau hijira da shekara 1444 yau kuma ita ce ranar rufewa insha Allah idan ba manta ba jiya karatu ya tsaye da mu karshen aya muna cikin suratul Hudud alayhi salam sura mai namba ta 11 a cikin jerin girsurun alqur'ani mai girma a jiya karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 119 yau za mu tashi aya mai namba ta 120 daidai a wannan sura mai albarka suratul Hudud alayhi salam na'am
bismillahir rahmanir rahim wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq وموعظة وذكرى للمؤمنين
الله تعالى يشاء كلا نقص عليك دك ننسو من كسا تاما لابار سلوى غريك يا رسول الله هو كلا نقص عليك من أنباء الرسل دك من ذين دسل قباتا من كسا تاما لابار سلوى يندسك غبر ما يدهوتا ننسو da kuma ƙarshen su ya zamto halaka domin a galibiyar su ba su yi imani ba waɗanda suka yi imani kuma sai Allah ta'ala ya tsiratar da su da wannan annabi to duk abin da ya faru tun daga farko har zuwa kan annabi Isa alayhi salam to Allah yi wa manzon Allah bitar labarin duk ya faɗa masa wannan kuma wata ɗoriyar daraja ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu ba daraja ta shi sai daga shi muna karanta mun ji yadda Allah ya da mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Hud mutanen annabi Salih har zuwa kan Fir'auna duk mun ji da Allah ya yi akwai yiwuwar akwai annabi ma da Allah bai bashi wannan labari annabi ne amma Allah bai sanar da shi ba amma mu sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi na Qur'ani ya zo mana da labari duk abin da yake shine dukkan su na qusu alayka min anba'ir rusul daga labari na annabawa na manzari da suka bata sai Allah ya ce ma nu tabbita bihi fu'ada cikin irin abin da zai kara ma nutsuwa a zuciya ba kai kadai ba in amma wani abu to ka duba baya to yan uwanka annabawa an yi musu abin da ya fi naka tunda wa su ma an kashe su ma gaba daya wa ka ayyi min nabiyin qutil ko qatal da yawa daga cikin wasu annabawa an kashe su an salwantar da rayuwarsu gaba daya wa an su an musu jina-jina wa an su an kore su fata-fata daga gudan garinsu to in ka tana irin wannan to sai abin da kuntar ma da kai yene ma nan sabita bihi fu'ala irin abin da zuciyarka za ta samu nutsuwa karanta labarin abin da ya faru a baya to babu shakka zai ƙara ma nutsuwa ya rasulullah waja'aka fi hadhihi al-haqq mun zo ma da gaskiya a wannan labaruka da muka ba ka ya rasulullah to labaruka ne wanda suke cike da gaskiya ay kullu ma fi al-qur'ani annahu haqqun duk abin da ke cikin al-qur'ani gaskiya ne babu kokonto babu shakka Allah yake cewa kuma shi qur'ani bayan gaskiya ne sannan kuma wa mau'iza wa'azi ne ko tunatarwa wa zikira mau'iza shine wa'azi zikira kuma tunatarwa amma sai Allah ya ce lil mu'minina khassu bi zikr lintifa'ihim bima fil iman bi khilafil kuffar an takaice masu imani kawai an ce shi qur'ani wa'azi ne kuma qur'ani tunatarwa ne amma sai Allah ya ce lil mu'minina ga masu imani kawai duk wanda ba shi da imani qur'ani ba zai amfana da shi ba wa'azin da qur'ani yake da shi warakar da qur'ani yake da ita a imanin da qur'ani yake karawa to mara imani ba zai samu wannan yasa dukkan wata falala malamai suna cewa to masu imani su ne sabon gaba wajen samun ta to dukkan falala kowace iri ce to masu imani cikakken imani su ne kan gaba gaba wajen samun ta hatta mutuwar shahada da manzon Allah ya faɗa na alfarma kamar mutuwa da ciwon ciki ko mutuwa ruwa ya haɗe mutum ya mutu ko gini ko wuta to a galibiya wannan shahadar masu imani take shahada ba kowane musulmi ba sai masu imani Allah ya samu da cikin su na'am
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون
الله كتشوه قل كتشيد سوري الذين لا يؤمنون وأنه أنه بس إيماني با manzon Allah ka ce da su ay imalu ala makanatikum ku yi aiki bisa yanayin ku da halu da irin matsayin ku da kuke ka kowa ya je yayi abin da ya fi shi amma wannan an ce ta so ka tinka fa ayi jihar su da ka ce musu kowa ya je zauna yayi abin da yake so ina ay imalu ala makanatikum ay ala halikum inna amiluna mu ma muna nan muna aiki cikin abin da Allah ya haska mana muka fahimci shi ku qur'ani bai ruku azi ba wa'ayi da aka wa mazala bai amfane ku ba amma mu ya amfane mu a kamuki ko muna fatan Allah ta'ala ya karɓi rayuwar mu kai shi saboda kai shine da ku tun da fahimtar ku ta saba wannan to i'malu ala makalikum ku je ku yi aiki bisa damar ku da fahimtar ku mu ma muna nan muna aiki akan fahimtar mu da kuma irin damar da Allah ya ba mu wa qul lahum aidan Allah ya ce manzo Allah ka ƙara faɗa musu wantadiru ay aqibatu amri ku je ku yi dako ku ga menene zai faru karshen al'amari dinda Allah ya ce ba zai halakar da mu a lokaci dai ba amma kowa ya je ya zuba ido ga me ya karshe rayuwarsa da me zai cika me ya lahaza sa ta karshe a wannan rayuwa ina ce innamal a'malu binniyati kuma alamu na mutumin kirki ne mutum to zai mutu da alamuna na mutuwar shahada zai mutu da alamu na mutuwa mai kyau an fahimta akwai alamu na al-katimatul hasana cikawa mai kyau akwai alamomi da yawa dukkan mutumin da yake da imani to tabbas akwai alama da zai cika da ita alama ce ta albishi sannan duk mara imani akwai alama da zai cika da ita to alama ce ta takaici da daban ciwo domin alama ce ba ta mutane kirki ba kowa ya je ya zuba ido ya ga me ya karshen al'amari wantaziru inna muntaziru je ku yi dako abin da zai same ku mu ma muna nan muna dako abin da zai same kuma har kullun yayi kuwa ita wannan rayuwar karshe ita ce abin dubawa ibnu hazm al-andalusi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin wasu maganganu sai da cewa dan adam iya rayuwa ne a tsakanin lokuta guda amma kuma lokaci biyu ba nasa ba ɗaya ne kaɗai nasa lokacin da ya wuce ba nasa ba lokacin gaba ba na samu yanzu jiya da ta wuce bayan da za a yi da dawo ko da za a hadu a yi ta fama ta dawo wallahi ba za ta dawo ta riga ta gobe kuma ba wanda yake tabbas mai gobe za ta yi inda Allah ya ce ba dan adam din da ya san mai gobe za ta haifar ba ku wannan gaibi ne da Allah ta'ala ya da ayi ainihin tabbatarwa da kansa shi ne tabbatarwa da kansa gobin Allah ne kadai ya san abin da za ta faru saboda kan mu dinga kokari a har kullum ya yan uwa muna da kudiri muna sa kudiri mai kyau cikin zukatan ita wannan lahaza ta ƙarshe da za ta zo wa dan adam ya mutu to duk fa abin da ya gani a gobe alkiyama abin da ya cika da shi da shi fita shi manzon Allah ya ce kullun yub'athu ala ma mata alayhi dukkanin ku za a tashi kan abin da kuka cika a kai shi kai kokari kullun ka dinga halartar gun alkhairi ka kaura cewa zuciyarka sonta da irin abin da zaka kada ba bana alkhairi ba ita la'azan nan ta kace ba ta lota rawa ba wanda zai ga yau inda fita kam yau zan mutu ba wannan mai dama ba wanda ya dauka sai ce kai ni fa nayi gaba ku zo ku same ni nayi gaba ba wanda yayi wannan kowa baka titan din naka zar sani ya fadi ya mutu a tattara da aka shabin shi to ka dinga kokarin kudiri mai kyau da halartar gurabe na alkhairi da abokantaka da mutanen arziki da sassauta ma wa zuciyarka game da wakahon su da ake wa duniya da sassauci da afwa da yafiya duka wannan suna cikin alamar da ya kamata mumini ya sa a ransa domin su ne alamu in mutum ya sa su a ransa ya zama mutum amma irin yadda duniya take kawo mutane hari mutum ka ga ya toshe kunnensa ya rufe idonsa a kan duniya wallahi wannan akwai abin tsoro a rayuwarsa irin maganganun da al'umma suke faɗa ni ba zan yarda ba kowaye ko kaza da kaza da kaza dan adam a lokacin in adadin sai zube sai zai ba saboda kan mu sassauta akan biyar ɗan uwa mu dinga duba halayyar magabata ko mu dinga jaku me karshen rayuwar mu me lahazar mu ta karshe wantabiru inda muntabiru na'am
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
Allah ya ce walillahi ghaibu samawati wal ard da abin da ya koyu a samai da kasai to Allah ne mallaki shi dukkan abin da ya kuya mana a matsayin su da yan a matsayin mu da yan adam Allah bai so mu san shi ba bai so mu gane shi ba to shi Allah ya san shi ya san gaban sa ya san bayan sa iya da cikakken ilimi game da shi idan mai rai ne Allah ya san mai rayuwar sa yake zai mutu duk abin da yake gaibi ne to Allah ya mallaki ba abin da yake koyewa Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake fakewa Allah a samai ko a kasai babu shi Allah ya ce ya alamu sirra wa akfa Allah ya san abin da aka yi sirro sa mutum biyu zuwa uku ya san abin ba da ban ya fa sirru ma irin mutum ya kada ba a zuciya sa shi kadai ya bari to Allah ya san saboda kuma dinga kokarin tabbatar da irin wannan abubuwan a zukatan hatta kudiri a zuciya to ka dinga kudiri mai kyau idan kudirin ka yi muni Allah ya sani akwai yiwuwar kuma Allah ta'ala zai ma hukunci da wannan kudirin ga abin da ya safi ashabul janna a cikin suratu nur cewa wa an su matasa ne suna da mahaifi mahaifin mutumin kirki ne iya kokarin taimakon miskinai da marayu da amfanin gonar da yake samu to ƴaƴan ban su abinda ubansu yake na alkhairi ba sa su wata rana kawai sai uban ya faɗi mutu ya suka yi mijin cewa su tafi da jirgin asuba kar kowa ya sani su ɓoye su je su saro amfanin su kawo gida Allah ya ji kulan na aliyawa alaikum miski wanda ba wani miski da zai je gonar ba wanda ya sai Allah ya ce sun yi niyyar abin da ba su da iko a kansu wa gada wala harfin kasuri lokacin da suka je gonar sai Allah ya tura fatafa alaiya ta'ibun min rabbi wa hum na'imu suna bacci kafin su farka Allah ya tura iska mai wuta ta kone gonar gaba daya kaga zuciyar su ce ba da kyau sun yi niyyar ruwa sun yi niyyar bakantawa wa ansu bayin Allah rai to sai Allah ya ce iska ta je ta kone amfanin kansu to kaga a ce niyyar kuma Allah iya hukunta ka da ita Allah zai iya hukunta ka da abin da kake da ranka ba ma sai ka aiwatar ba ba dinga kokarin cuta da niyyar bai aiwa kada ka dinga hakon Allah ya baka wani abu dan ka cizgunawa ne ko kai ba wani rashin arziki ko ka fatattakewa ne duk kar kai wannan niyyar duk abin da zaka yi kai niyya mai kyau niyya in ta mulata tana iya mai da haram tana iya mai da halal haram manzon Allah ya ce duk wanda ya dau bashi sallallahu alaihi wasallam ba da niyyar biya ba da niyyar ya haƙinci ibiyan bashi to manzon Allah ya ce hukunci sa hukunci barawa Allah kaga bashi halal ko bashi ibada ne niyyarsa ta daukan bashi ba da niyyar biya ba sai Allah ya mai da abin ya kuma hukunci barawa Allah haka da duk wanda ya aure ajnan bai ba da sadaki ba zuwa ga wani lokaci da aka yanka shi kuma aniyarsa dama ba yayi niyyar ya ba da sadakin ba haka yi auren da mummunan niyya a zuciyarsa zai hana to manzon Allah ya ce hukuncin mazinaci za a yi kaga abubuwa ne halal amma niyyar ta sa su koma haram so da kami kokarin kyautata niyyar mu ya yi kwa Allah ba abin da bai sani ba game da rayuwar mu shine Allah ya ce walillahi ghaibus samawati wal ard da abin da ya koyo a sama ya koyi a sama mallaki ne ga Allah Allah ya san shi farin sani ayya alima ma ghaba fihi ma Allah ya san duk abin da ya koyi a sassan samai da kasai wa ilayhi yurja'ul amru kullu dukkan al'amura gaba ɗaya suna komawa zuwa ga Allah dukkan al'amur duka karshen su ga Allah zan so yasa Allah ya ce inna nahnu narisul arda wa man alayha
inna nahnu narithul arda wa man alayha wa ilayna yurja'un
Allah ya ce mu ne narithul arda za mu gaje wannan kasar gaba ɗaya wa man alayha da abin da ke kanta kuma gaba ɗaya gare mu za su koma saboda ita wannan duniya kamar aro ne Allah ya ba mu dan lokaci mu zauna amma duk abin da ke cikin ta da mu duka mallakin Allah ne akwai lokacin da za a nemi abin wani ma a rasa duk Allah ya mallake ne dukkan duniya za ta tattare da koma inda ta fito gaba daya mu kuma za mu koma wa Allah kamar yadda muka zo duniyar kamar bada akum ta ulul kamar yadda kuka zo haka Allah ta'ala zai sa komai ku koma gare shi shine Allah ya ce wa ilayhi yurja'u al-amru kullu dukkan al'amari dukka karshensa iya ga Allah fa abuduhu ku bauta wa Allah shi kadai ne wahidu biwa Allah ku kadaita Allah ku yi tauhidi a dukkan bangarorin rayuwar ku kadaita Allah a matsayinsa na mahalicci ku kadaita Allah a matsayinsa na abin bauta ku kadaita Allah a siffofinsa da sunayensa kar ku yi wa Allah abokin tarayya kar ku hada Allah da wani kar ku dau siffar Allah ku baiwa wani wannan shine fa abuduhu ay wahiduhu fil ibadati wat tauhid wal aqida ku kadaita Allah a ibada ku kadaita shi a aqidar ku da ibadar duka Allah ta'ala ne mallaki wannan kuma ita wannan aqida ita ce idan mutum ya je lahira ba ita to ba zai samu rahama Allah ba duk yadda za a yi ka kyauta ta aqidar ta dauwa aqidar ka ta zama to irin ta manzon Allah da sahabbai amma duk wanda ya je wa Allah da wata aqida ba irin wannan ba to Allah ce ba zai karba masa ba ya je da wani abin da Allah bai sa shi yi ba aqidar nan tana da muhimmanci ko babban abin da zai gyara ma aqidar ka shine ilimi in kana da aqida mai kyau to karka zauna da jahilci ka dinga kokarin neman ilimin ibada da neman ilimin sanin Allah da neman irin zamantakewa na akhara da halayya to wannan iya ƙara wa aqida lafiya iya ƙara mata ƙarfi kuma ana samun ita zai cika da imani amma idan aqida ta haɗu da jahilci to tana haifar da abu mai muni tana iya haifar ma da ƙaryata sunna da ƙaryata manzon Allah da ƙaryata Allah to raka babban abin da zai inganta aqidarka ta zama mai kyau shine ilimin addini shine ilimi Allah bai yarda a zauna da jahilci ba bayan ka yi kudiri mai kyau to ka bi irin abin da manzon Allah da sahabbai suka yi wanda kuma wannan shine dama da abin da ahlus sunna al ilm wal amal iya cikin sha'air da ahlus sunna wal jama'a su yi ilimi sannan ayi aiki al aqidatu sahiha ma'ala ibada as-saliha ayi kudiri mai kyau a zuciya sannan kuma a bibiye shi da ayyuka da ibada a kansu to wannan shine da'ali na layin magabata na kwarai kuma duk wanda yake so ya tsire wannan layi al-ida mai kyau da ilimin addini ibada tsarin sunna da akhlaq halayya masu kyau to irin waɗannan su ne ake yi wa dan adam kyakkyawan zato bayan ya kuma zuwa ga Allah ta'ala sai Allah ya ce wa tawakkala alai sannan ku tsantsanta dogaro ku zuwa ga Allah Allah shine abin dogaro ai du a baya bin ji annabi Nuhu ya faɗa annabi Hud ya faɗa duk annabawa sun faɗa Allah ne ma dogaro mu alaihi tawakkaltu annabi Musa ma ya faɗa fa alaihi fa lai tawakkali wa tawakkilu duk mai dogaro to dogara ga Allah dogaro ga Allah shine maganin dukkan wata fitina a duniya Allah ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut
wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi
na'am
wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira
Allah ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga rayayyen nan da ba ya mutuwa shine Allah Allah la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya riskarsa ba latana bacci amma duk wanda zaka dogara ga shi iya bacci iya gengedi kuma iya mutuwa amma inda tunda halittar Allah ne kullu man alaiha fan amma Allah shine al-hayyu alladhi la yamut ka dogara ga Allah shine rayayyen da ba ya mutuwa wasabbihi bihamdi ka dinga mai tasbihi kana gode masa kana tsarkake shi daga irin abin da mutum gaskiya ya ba masa ya zauto kullun kana da wannan aran aqida mai kyau da tasbihi da istighfar da yawan la ilaha illallah to wannan iya karawa dan adam kwanciyar hankali kuma zuciyarsa tana kara gyaruwa Allah ya ce wa tawakkal alaihi fa innahu kafika duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu ubangijin ka bai zama to marafka ni ba akan abin da suke aikatawa duk abin da mai aiki ya aikata in ma mai kyau ne na alkhairi Allah ya sani bai rabka daga shi ba in ma aiki ne na shari Allah ya sani bai rabka daga shi ba kuma zai titsiye ka a gaban sa ya baka labari kamar yanda ka aikata abin da ka aikata sai Allah ya baka labari yasa ya yan uwa mu kuci irin abin da zai kawo mana matsala tsakanin mu da Allah yawan zunubi yawan saban Allah da al'amura wanda shari'a ba ta so da al'amura wanda shari'a take Allah waje da su da makahon san duniya da biyawa shi dan to dan adam sai yayi nadama sai yayi kuka a gaban Allah kukan da ba zai masa amfani ba tunda an aiko manzo ya zo da alqur'ani kuma ya barwa al'umma magadansa tun daga sahabbai tabi'i tabi'u tabi'i har ila yawmin hadha ana karantawa ana bayani ana fassara ana kokarin jawo hankalin al'umma kan abin da zai tsiratar da su ga wannan rayuwa da ma masu hikima suna cewa dan adam musulmi ba shi da makiya tamkar abubuwa guda tunda kowanne ɗaya daga cikin su farautar imanin da yake daga ciki akwai shida inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu ma'aduwwan
inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir
Allah yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan tabbas hakika shi dan abokin adawar ku ne abokin gabar ku ne kuma fattake ruhu aduwa ku rike shi ma abokin gaba inna ma yada hizba hul yakunu min ashabi sa'id iya jar dunassa domin ya kai su wutar sahira ya je musu duk wanda ya biwa shi dan kuma su wutar abu na biyu shine son zuciya zuciya a jikinka take amma in kai wasa za ta kake mahalaka Allah ya ce baka ga wannan ba a far'aita man ittakhadha ilahu hawa
a far'aita man ittakhadha ilahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatam wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
الله يتي أفرأيت من اتكر إله هواه شنبا قوى النوى ديميد زوج يسا إذا تأبي مكتسوا وأضله الله على علم الله يتبتد ديسا كما هو أبن ديكي قال إلي منسا وختم على سمعه وقلبه Allah ya rufe zuciyarsa ya rufe jinsa baya jin gaskiya baya jin gaskiya wannan batun zuciya ce kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Anas bin Malik Allah kare ya da shi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min munkarati al'amali wal aqwali wal ahwa manzo Allah ya ce Allah ina neman tsarinka daga munanan maganganu da miyagun ayyuka sannan kuma da san zuciya manzo Allah iya neman tsarin Allah game da san zuciya domin iya kai mutum zuwa ga Allah Annabi Dawud alaihi salam Allah yace ya Dawud inna ja'alnaka
ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
الله تعالى كيتو يا داود يا داود عليه السلام إن جعل الله خليفة في الأرض الله يجي موني مكسن ياك خليفة أباي كسا يا أيقوك يا باك منزج سي الله يجي فاحكم بين الناس بالحق كيوا متعني وكنتي لكسكيا دي الله يجي مرا النبي داود عليه السلام sake cewa la tattabi ila hawa Dawud karka bi soyayya zuciyarka Allah yake fada manzonsa wannan kalma wala tattabi ila hawa karka bi son zuciya fayudillaka an sabilillah idan ka bi son zuciya to zai barka kai daga hanyar Allah annabi mursali manzo Allah yake jankunansa game da son zuciya to ina kai ina yi wanda san zuciyar nan Allah ya ce fa yudillaka an sabilillah duk mutumin da yake bin san zuciyarsa to babu shakka zai bacce ma wahayin Allah ba zai iya ganin gaskiya ne ba zai iya ganin sunna ne ba zai iya tsayawa kyam akan tauhidi ba akwai yiwuwar zai mutu kuma a wani mazauni zuciya tana kai dan adam zuwa ga Allah yasa manzon Allah yake cewa ala inna fil jasadi mudghah idza salahat sada a jasadu kullu wa idha fasadat fasadat jasadu kullu ala wahiya alqalb zuciya ita ce tsokar da in ta gyaru mutun ya gyaru in ta baci mutun ya baci abu na uku daga cikin makiya abun musulmi kowanne shine duniya ga muna rayuwa a cikin ta amma babu shakka makiyar mutun in ka biye mata za ta kai ka zuwa ga halaka duk inda Allah yake kwatanta duniya a Qur'ani a galibiya zargin take da wahala ka samu ayar da Allah ya yi duniya da wahala duk inda zai ga muku labarin duniya to zargi yake mata ku yi hankali fala ta gurran da kuma hayata duniya wala ya gurran da kuma bila ido kar ku yi duk kuɗi duniya kar ku yi da a kullun buri take sama da mantar da kai Allah da mantar da kai makoma yanzu irin abubuwan da suke faruwa a gun wa'ansu daga cikin bayin Allah musamman a wannan watan to mutum iya tana zaman kabari zai aiwata da wannan mutum ya haura gidan mutum cikin dare da azumin Ramadan da ya yi sata ko ya tare wani ya sare mai hannu a kan wayarsa anya iya tana zai kwanta a kabari anya iya tana cewa za a tada shi a zorar da shi a mai tambaya a kabari anya iya tana ma duniya ce take makarantar da shi kawai take alƙawaranta masa daɗewa da buri alhali ba ta da ikon ƙara ma ko suka ɗaya a wani rayuwa iban da Allah ya maka na cimma shi za ka ci ko kuma mutum ya zamto mushriki na garke duk mu'amalarsa da bokaye da matsafa da mazihirta kuma wai iya sallah wai iya kalmar shahada ya sani kun bai daina ba akan biyan bukatar sa kawai ta duniya shi ma wannan duniya ta makantar da shi ta kuruntar da shi ba abin da yake ji ba abin da yake gani sai ita to daga ga misalai nan jewa wajen aikata haram na ci da sha da mu'amala da kudiri miyako kudirai amma wa ansu wallahi idan su ya rufe kuma ita wannan zuciyar da kuke gani manzo Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari yake cewa duk lokacin da bawa yayi zurubi to ana diga wani bakin dugo ne a zuciyar idan ya tuba za a iya gogewa idan bai tuba wannan baki iyana idan ya sake wani zurubi sai a dinsa baki a zuciyarsa shine Allah ke cewa kalla barrana ala qulubi
kalla bal ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
الله تكلا صواتي وانا ران على قلوبهم من يدقوا كما يلين تزوجي غبا داي اما ساكمكو ابو نسكي ايغتا شيني مزالك ان زوجي تروي غبا داي تو هي تيكي غانن سنة بدعة شركة توحيد غسكيا قريا قريا غسكيا هي تي سامو ابسايد داون تريكي تي كوماي كيشي سلاتكي غاني yasa zaki wa wani wa'azi akan abin da yake baya yake sai ka ji furcin sa ba kwara ba baka bayo Allah furcin sa da zai wa da kaje tsoron Allah akwai wanda zai ce wallahi ba zan tsoron Allah ba domin duniya ta makanta da shi akwai su baiwa wa da ka daina ba wallahi ba zan daina ba to kaga wannan duniya ta riga ta gama da shi kawai ta kai shi karshe wajen lalacewa zuciyarsa ta rune ba abin da yake gani sai shari ba zai iya ganin alkhairi ba to daga cikin abin da yake tsarkake zuciya yawa akwai ikhlasi yin abu don Allah duk abin da zaka yi kai don Allah iya tsarkake zuciya abu na biyu akwai karatun alqur'ani ne da ikhlasi da tawazu shi ma iya tsarkake zuciya karanta alqur'ani da tadabburin ayoyinsa iya tsarkake zukatan masu yin sa sannan sadaka a gobe ka dinga taimakon bayan Allah a koye ba wanda ya sani to shi ma iya gyara zuciya iya tsarkake ta abu na gaba zama da mutanen kirki ya zama to abokanka mutanen kirki ne mutanen Allah ne to shi ma iya jawo zuciyarka ta yi tsarki da yawan ibada cikin dare daga kai sai Allah ba wanda ya san abin da kake yi koyin yin ibada to shi ma iya kawo tsarki wa zuciya Allah ka tsarkake zukatan mu ya ayyan kuwa wannan yace aya ta karshe a cikin suratul hud alayhi salam kuma a wannan lokaci zamu tsaya da wannan tafsiri insha Allah sanadiyar irin abin da muka samar tun daga jiya zuwa shekaran jiya wannan rana ta 27 ga watan Ramadan ita ce rana da muka tattauna da mauridi wannan karatu dan kwana 1 2 ne rage kuma za a ji a daga shiri idi da abin da ya kama da wannan kuma muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu ainihin ikon aiki da abu da makaranta babu shakka wannan tafsir na Ramadan Allah ya taimake mu fassara ayoyi guda biyu a ciki da suratu Yunus alaihi salam da ita muka fara sannan da suratu Hud alaihi salam da ita muka fara mun fara da suratu Yunus kuma Allah ya ba mu ikon karanta har karshen ta sannan suratu Hud ita ma Allah ya nuna mana zuwa karshen ta zamu tsaya bakin suratu Yusuf alaihi salam idan mun dawo darasu mu na mako mako bayan Ramadan to daga suratul Yusuf alaihi salam zamu kuma insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe muna maraba ne da Dr. Muhammad Law wanda shine shugaban da'awa na jihar Gombe gaba daya wanda suke rike da masallacin Limuwa Doma masallacin Malam Dabrawa wanda duk kusan tsare-tsaren marayu ta gidje yu da sabi musulunta da ɗawainiyar tafsirin malam Amir Ibrahim Daurawa duk kusan a wuyarsa suke shine shugaban wannan tawakar gaba ɗaya muna yi wa malam fatan alkhairi da fatan kawo lafiya Allah ta'ala ya haɗa mu cikin ladan gaba ɗaya to kafin malam ya zo ya dan mana kalimatin insha Allah akwai wa'azu ya jawo hankali na farko dai ga Ramadan ya zo ƙarshe kuma Ramadan makaranta ce kamar da kowane musulmi ya sani mun koyi abubuwa da yawa a wannan watan mun koyi hakuri mun koyi sallah cikin jami'i mun koyi nafilfili mun koyi sadakoki mun koyi zama domin cin karatun alqur'ani fassara shi mun koyi tahi cikin dare wajen nafilfili mun koyi san juna wajen kafara da biyu da kabewa dan uwanka ka share bin kofi na kunu ka biya dan uwanka duk mun ku yawa to ya yi uwa Ramadan ba shi kadai ake so mu aiwatar da wannan a cikin shi ba shi dama doriya ne akan abin da musulmi yake mu yi kokarin dabbaka wannan abin da muka koya bayan Ramadan ya wuce wannan iya cikin alamu Allah ya karbi wannan aikin nan amma mu takaita ibada da wannan alkhairar Ramadan iya wucewa ya zama to mun dakatar da su to wannan mummunar alama ce Imam Sufyan al-Thawri Allah ya masa rahama iya cewa daga cikin alama Allah ya karbi ibadar ka ta Ramadan shine ka bir bayan Ramadan da akai amma ka dora daga tsiyarka da kamari a bayan Ramadan ya wuce to da alama Allah bai karbi aikin ka dai yace daga cikin maganar idan Imam Sufyan Allah ta'ala ya masa rahama ko ga yin da wahala ai sallan asuba azhar maghrib da al-asr maghrib isha ba tare da wani da yawa daga cikin mutane ba ana samun halattar jami'i a gun mutane da yawa to amma ba fata muke ba yanzu Ramadan yana wucewa sai ga masallacin fara ne mutane ina suka tafi suna ina wanda ake cika masallatai ya dace to suna ina ran Ramadan yau ko gashi yanzu mun cika masallaci da haraba muna sauraron darasi to idan Ramadan ya wuce ina mutanen su sai ga wata sau biyu sau uku masallaci ba yi to ya kamata a ce wannan mun koyi wannan darasi mun dora alkhairan nan ya yadu a bayan Ramadan ya wuce wannan alama ce ta Allah ya karbi wannan ayyuka namu wanda kuma haka muke so Allah ta'ala ya tabbatar abu na biyu ya al'umma mu gyara halayyarmu abin da yake kawo mana matsaloli da yawa bamu da matsala da yawa wajen aqida sai dan abin da ba a rasa ba ibada ma ana kamantawa amma bangaren akhlaq akwai matsala halayyar da yawa daga cikin musulmai ta lalace ana samun mummunar alaka tsakanin musulmai a wannan zaman wani ce sai ya saba tawari wani sai ya ga karshen wani wani sai ya yi wa wani sihiri wani suna gaba da wani baya masa magana wani iya yi wa wani hasada duk wannan ba da dubu musulunci ba ya kamata musulmi ya kaurace wa wannan yanzu nan muka rufe da magana akan zuciya har in ka mutu da burbishin mummunar aqida to za ka yi mamakin tsayuwarka a gaban Allah a gobe da kiyama mu yi kokarin tsarkake zukatan mu ya yan uwa mu cika ta da alkhairi da kyakkyawan zato gare mu yan uwan mu in abu ya faru na abin da ba a so to ayi kokarin gyara shi a warware wannan matsala ba daidai bane a bar musulmi ya dinga tafiya cikin kuskure da matsala ba daidai bane amma ayi kokarin gyara halayya da zuciya abu na kusa karshe son juna ya mana karanci da manzon Allah ya ce la tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhabbu ba za ku yi ga aljanna ba sai kun imani sannan ba za ku zama to masu imani ba sai kun so juna duba inda muke karanta tarihin sahabbai san juna da su sahabi iya gargarar mutuwa amma dan uwansa ne a zuciyarsa suna da san juna na ƙarshe kuma san juna na gaskiya mu yi kokarin kwaikwayon su a wannan sahabi zai samu amma abin zai fara tuna ma dan uwansa manzon Allah wata rana Abu Talha al-Ansari ya kyauta gona lokacin da Allah ya ce lan tanaru bi birra hatta tumki koi mata bibo iya da wata gona da ita ce kadarar sa mafi girma a gonsa mafi so sai ce manzon Allah na bada wannan aiwa addinin Allah ya yi sai manzon Allah ce Allah ya karba kuma ya gode amma ka je ka raba da uwanka ka je ka daddatsa ɗan uwanka bayan Allah ya karba kaga wannan iya nuna mana son juna da kokarin riki alaka ta kowa islamiyya mu yi kokarin jaddada wannan a cikin rayuwar mu da karshe wannan committee na tafsiri muna ƙara jaddada gudanar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko da lafiya tun daga farkon wannan wata har yau ba a samu rana ɗaya da aka samu kwashe wannan karatu ba wannan Allah ne ya so sun ikon sa da damar sa ba kokarin bane ba iyalan mu da mu da wa'ansu a nan tunda aka fara har yau muna tare da su to duka muna yi wa juna mu fatan alkhairi da ƙara jaddada godiyar mu ga Allah kan Allah ya karba aikin godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wataala wajibi ne mu yi godiya ga committee babban committee da ya hada hancin waɗannan masallatai na mu guda biyu da wannan iyyahu sunna da Usman bin Affan wanda suna karkashin jagorancin Alhaji Muhammad Salisu na Mezire wanda shi ma muna tare da shi a kullum a wannan gu muna yi musu godiya da fatan alkhairi wanda duk wannan alkhairin da yake gudana da umarninsu da izininsu da saninsu da dafawarsu da shawararsu abubuwa da yawa na alkhairi za su taso sai ce malam ku je wannan layin ku ne in an zo layin ku fara ma duk da awa da aiki yi da karatu da aiki da harkar marayun nan da sulhu da abubuwa da kasuwan na alkhairi duk da yawon su da kuma izinin su abin yake faruwa to muna yi wa wannan committee fatan alkhairi da wannan foundation ta mu fatan Allah ta'ala ya kara haɓaka ta ya kara yi mata albarka ya kara buɗe da wannan ayyuka su faɗaɗa su je tukuma da ba ma zato wajen zuwa su addu'a ta farko ma'aifa waɗanda suka haife ni ni na farko kenan a haka ne mana wanda har Allah ta'ala ya ba da iko aka zo ki dan abin da ya samu to ina roƙon ku ku sa su a cikin addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya rahmata musu irin abubuwan da suka yi na alkhairi Allah ya bibiye su da shi abubuwan da suka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yi musu Allah ya sa wannan zama namu yi amfani su a lahira Allah ya sa duk abin da nake irin wannan akwai kamashin su a ciki Allah ta'ala ya jaddada rahama da jin zuwa gare su addu'a ta gaba ga ita wannan foundation ta mu wanda yake karkashin company na Alhaji Nigeria Limited to muna mata addu'a Allah ya kara albarka duk wannan abubuwan da suke gudana na masallatai da makaranta a wuyan wannan company yake gudana Allah ya kara masa albarka Allah ya kara buɗe da hanyoyin alkhairi da abin da zai taso na matsala da ba daidai ba Allah ya tsare Allah ta'ala ya kara wa wannan tafiya alkhairi da albarka ma'abota karatu masu jin mu da masu ganin mu to mu muna yi wa kanmu da kanmu addu'a akan Allah ya gyara halayyar mu kuma Allah ta'ala ya karba ayyukan mu gaba daya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya yaran mu da Allah ya ba mu Allah ya shiryar da su Allah ya tarbiyyantar da su Allah ya dora su akan gudubi na alkhairi muna yi wa kasar mu addu'a Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya ba mu da wata kasa da mun zama an ba ita ba haka Allah ya kaddara mana kamar yadda malami suke faɗa ba yanda za a yi mata fatan shari a kullum fatan alkhairi ne tsakanin mu da ita da kuma fatan Allah ya daidaita ya zaudar da lafiya dukkan alkhairi Allah ta'ala ya haɗa wannan kasa da ita dukkan kuma abin gudu da shari Allah ta'ala ya tsare muna ƙara addu'a ga jihar mu ta Gombe ita ma Allah ya ƙara mata albarka ya ƙara zaunar da mu lafiya ya ƙara ƙaro mana kwanciyar hankali da ƙaruwan arziki da zaman lafiya muna ƙara addu'a ga dattawan mu musamman na wannan unguwa su ma a kullum muna tare da su ko a baki ko a waya ko a tare muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da irin shawarwari da alkhairi da suke ba mu mata a cikin gidaje masu jin mu su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka aiko sadakoki na kaiwa marayu hidima ban yi wa marayu wajen 66 a karan farko hidima a ƙarƙashin wannan tafiya akwai sauran 50 da wani abu da muka musu rijista to akwai ɗan abubuwan da ya ragu su ma za a musu da shi insha Allah duk wanda ya aiko sadaka ko gudunmawar marayu Allah ya saka mai da alkhairi yanda ya faranta waɗannan bayan Allah rai shi ma Allah ya faranta masa Allah ta'ala ya sa da mu da su mu tsira a gobe alkiyama muna ƙara yi wa junanmu da junanmu addu'a akan Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai addu'a ta musamman ga committee media wanda yake ƙarƙashin jagorancin Malam Isa da shi da Alhaji Abubakar wanda a kullum ba da riba rana suna nan suna yi da ƙarfinsu da dukiyarsu da hikimarsu da lokacinsu kuma abinda zai ƙara faranta muku rai wannan midiyar karatun da ake yaɗawa akwai wata jihar Sokoto akwai wata mushkila da ta faru sanadiyar yaɗa da awa ta wannan midiyar Allah ya gyara wannan tsarin da can har can abin ya je kuma ya amfana da su akwai wata ƙaramar hukuma a jihar Jigawa tana bibiyar karatun har mata su ana sa a gidajen rediyo za mu yi a nan amma a ci a gidajen rediyo ana sawa kuma duk alkhairin yan midiya ne su ne suke yaɗa wannan alkhairin kai abin har ma ya je ƙasashen waje irin su Nijar irin su Togo irin su Chadi da sauransu duk za ku ganin wayoyinsu ko rubutunsu a WhatsApp na neman fatawa ko abin da ya kama da wannan wannan alkhairi kwarai da gaske iya da yawa muna fatan da mu da su Allah ya sa mu ji gajiyarsa Allah ya sa inda da a wannan ta je ladan mu ya je Allah ta'ala ya kiyaye mana kuma shirin shi daga cikin wannan ayyuka muna ƙara addu'a da shi wanda ya asasa wannan makaranta da wannan masallaci Alhaji Ibrahim Aliyu mai zuri Allah ya ƙara masa lafiya Allah ta'ala ya jiƙa mahaifansa Allah ta'ala ya inganta zuriyarsa ayyukan na alkhairi Allah ya karɓa musafirai na rayuwa kuma Allah ta'ala ya yafi Allah ya tada magadansa cikin zuriyarsa wannan alkhairi Allah ya sa ya je har ƙarshen duniya Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi muna ƙara addu'a ga masu neman addu'a da yawa ba za su kirgu ba akwai wani wanda ya ce iya da auren ƴarsa bayan sallah a kullum muna tare da shi a nan amma su addu'a akan Allah ta'ala ya hore masa inda zai yi Allah ta'ala ya hore masa da shi da dukkan masu bukatu irin nasa akwai ɗaya daga cikin walidi Abubakar yace ya samu haifansa addu'a jikinsa ba dadi iya da nauyi muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya saka fara yake yi akwai shi ma wani alaji gulama kullum muna tare da shi anan shi ma iyaye mun addu'ar mu Allah ta'ala ya taimake shi biya bukata akwai Malam Isa wanda yake daukan wannan karatu a media ya ce gobe zai tafi gida zuwa sallah a garin Jos muna addu'a Allah ya kai shi lafiya ya tsare masa hanya da iyalansa gaba daya akwai wani shi ma alaji Nasiru ya ce musa ya cin addu'a akan Allah ta'ala ya taimake shi akan hakokinsa da abubuwa daidai ba za su kirgo ba wajen neman addu'o'i akan Allah ta'ala ya karba mana dukkan mahalatta wannan masallaci da wanda suke jin mu da wanda suke ganin mu muna addu'a Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu na akai abinda muke nema a gunka ya Allah ka biya mana abinda muke neman tsare a gunka ya Allah ta'ala ka tsare mu Allah ka tsara ka samu lafiya mu gaba lafiya kafin malam ya karanta takardu za mu yi da abin magana wajen Dr. Lawan wanda akwai sabon da yazo da shi insha Allah sai ya fara ta mutum shi kuna
Isidin da su sai a yi summary sai ai ba mu sallah insha Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهدي إلى الدين wabar assalamu alaikum wa rahmatullah wa
alaikum assalam
dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda a gargashin ikon sa ya hada mu a wannan waje wato a ɗaya daga cikin wuraren da suka fi tsarki a bayan ƙasa gaba daya shine wato ɗaya daga cikin masallatai na Allah tabaraka wa ta'ala to kaman yanda malai yake cewa ko na zo da wani sako babu wani sako da nazo da shi illa sakon fatan alkhairi alhamdulillah kusan yawanci rana mai kaman ta 27 Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake rufe tafsirin sa amma wannan karo sai rufe ajiya 26 to sai naga cewa akwai daman halattar rufe wannan kaman yanda muke tare da shi malam akan cewa a zo dai a halarci rufewa din amma ba tare da wani a ce wani sako na musamman ba illa iyaka kawai shine cewa kamar yanda ya fara gabatar ba shi malam din cewa nasiha ko fadakarwa da ya kamata a yau dukkan musulmai a ƙarshen watan Ramadan wato shine dorewa da aikin alkhairi bayan Ramadan kamar yanda ya fada shi wannan wata na Ramadan kamar mun je wani gari ne ko wata anguwa ne ko wata makaranta wani course din kwana 30 ko 29 wanda wannan kotsin kuma akwai wato maudu'ai akwai topics wanda aka saka su za a yi wannan topic din topics suna da yawa amma da za ka nemi muhimmai daga cikinsu to za ka yi samun guda 5 a cikin waɗannan courses da ka ja karanta a wannan training din na farko dai akwai shi kansa azumi din wannan shi ne babban topic da aka yi a cikin wannan wata din azumi din na biyu akwai kuma wato azumi bil ma'ana wato shine azumi bil ma'ana wato bayan kai azumi na rashin cin abinci ko rashin sha to akwai kuma wasu azumi da zaka yi da su gabanka wadanda suke da muhimmancin gaske misali akwai azumi da zaka yi da bakinka akwai azumi da ido akwai azumin kunne wannan suna da muhimmancin gaske domin a masana bayan cewa ba azumi ne kawai mutum ya daina ci ko ya daina sha ba a azumi ta kai ga kunnen kama ya azumi daga sauraren miyagun maganganu kaɗe-kaɗe waƙe-waƙe a gulma da ra'a da sauransu ta kai ga cewa bakinka shi ma yana azumi wajen maganganu marasa daɗi zage-zage maganganu na batsa, maganganu da suke na ƙarya, shaidan zur ya kasance azuminka bakin ka yawan azumi din. Sannan idanuwanka su ma suka ce sun yi azumi daga kallace-kallace abin da aka haramta musu. To kaga wannan bayan azumi na zahiri mujarradin azumi, akwai kuma wannan azumi na kariya daga ayyukan sabo. Sannan wannan din ya nuna cewa saboda muhimmancinsa har manzon Allah yake cewa man lam yada qawla zura wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Wa duk mutumin da yana azumi amma bai bar maganganu na alfasha ba, shine zage-zage, shine giba, shine rada, shine duk sabuwar da yake miyagun maganganu fito daga bakinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Allah ba ruwansa da barin kishinsa ko yunwarsa da yi. Bai ma ambaci abin da ya azumi ba, sai ce yunwarsa da kishinsa Allah ba ruwansa da shi, saboda me bai kame bakinsa ba. To abu na uku shine wato karatun Alkur'ani. Wannan wata shine watan karatun Alkur'ani, domin a cikin wannan wata ne aka saukar da Alkur'ani, inna anzalna fi laylatil qadr wama adraka ma laylatil qadr. Allah ce mun saukar da wannan alkur'ani a cikin lailatul qadri. Lailatul qadri kuma ana samun sa a cikin watan Ramadan. Inna anzalna fi lailatin mubaraka, Allah ce mun saukar da alkur'ani a wani dare mai albarka. To mutane suna da zuntan alkur'ani fiye da sauran watanni 11 a cikin wannan wata na Ramadan. Na hudu shine tahajjud. Mutane na tashi da daddare tun daga farko ana tarawih, har za a ci gaba da tahajjud. Duk wata sallah da za a tashi a yi ta bayan dare, a cikin dare, ana kiranta tahajjud. To wannan ya sa mutane suna lazimtar tahajjud fiye da sauran watanni in ka kwatanta da watan Ramadan. Abu na biyar shine infaq, ciyarwa saboda Allah. Yanda ƴan uwa suke tausayin juna, suke ciyarwa, suke shayarwa a cikin wannan wata, to yafi sauran watanni, wato idan ka kwatanta wajen dorewa da kuma yawan aikatawa. To idan mun dauki waɗannan abubuwa guda biyar muhimmai a cikin wannan wata, mun yi course a kansu, to sai mu kwatanta mu ga cewa bayan Ramadan wani maki za mu samu zuwa ƙarshen zuwa watanni 11 da suka saura. Wani zai iya samu abun da yake yin nan zai samu 100%, wani kuma zai rage, don zai yi wuya a ce duk abun da kake a cikin watan Ramadan bayan Ramadan ka dore a kai. Amma na dai a takaice ka samu wani maki, ko ka samu 70%, ko ka samu 60 ko 50 da makamantansa. Kada dai a ce ka samu wato zero, wannan kaga kayi asara. Shine ma lai bayanin cewa ma hadisi ya tabbata cewa alaman rashin karban azumin mutum shine a ce bayan azumi ya wuce kawai doge da miyagun ayyuka. To saboda haka mun lura da wannan. Nakan bada misali cewa wannan course din kaddara mun je mun yi course ne don ana yawan yin irin wannan course din. An koyar da mu yadda za mu yi kiwon kaji, yan ƙananan kaji na Turawan nan. A ƙarshen course sai aka ba kowa da ya halarci wannan course din kaji guda 50, aka je ci gaba da kiwonsu. To a ƙarshe zuwa wata 11 suka saura, za ka ga wani kajinsa wannan 50 ɗin sun kai nawa 500, wani sun kai 1000, wani kuma sun yi ƙasa sun 100, wani 70, kai wani ma kajin da sun mutu. Yana iya faruwa saboda me ya iya yi kiwo, ya iya kula da su. To shine waɗannan mu kula da su cewa shin za mu ɗore mu yi ta tafiya har zuwa Sha'ban, ko kuma za mu kasare a hanya. To idan mu kasare a hanya kuwa kaga abin ba zai mana kyau ba. Saboda haka ya zama na cewa bayan Ramadan mun doge da ayyuka na alkhairi, wanda shine mun ci wannan jarrabawa. Muna fatan Allah ya ba mu iko da daman cewa mu samu wannan ci gaba da kuma cin wannan jarrabawa. Wannan wata mai albarka, kuma gashi muna cikin ma goman ƙarshe, mu yi fatan Allah tabaraka wataala ya sanya muna daga cikin waɗanda za a ƴanta su a cikin wannan wata, mu samu kuma wato daraja da suke cikin wannan kwana 10 na Lailatul Qadri. Wanda duk wanda ya samu wannan ya samu daraja na bauta kamar shekara 86 84 da wata 6 to muna bata Allah ya sa mun yi wannan muwafaka a cikin wannan dare na Alhaji Gadare sannan da ƙarshe a shi Alhaji Ibrahim Aliyu Mai Zare kamar yadda aka sani shine kokarin assasa wannan masallaci da wancan masallaci da wannan makaranta babu abin da zamu ce sai mu ta Allah saka masa alkhairi kowa sai dakin alkhairi shekaru aru aru da suka wuce tun shekarun cancantan yana yi kuma gashi har yanzu bai fasa ba to muna fatan wannan abin da ayyuka na alkhairi a doge da su har zuwa ƙarshen rayuwarsa sannan kuma Allah ya sa masa a cikin mizani hasana shi kuma malam da yake wannan tafsiri ba ma na Ramadan ba kawai sauran talimai da ake yi duk wannan ba na da jajircewa ne muna fatan Allah sanya masa shi ma a cikin mizani Allah kuma ya azurta shi da ikhlasi da kuma tsawon rai domin a ci gaba da wannan alkhairi ana zan dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi dokta muna godiya kwarai da gaske Allah ta'ala ya saka da alkhairi wannan ziyara da kawo da kuma wannan alkhairi da gudana to muna addu'a Allah ta'ala ya albarka ya sa alkhairi ya sa mizani yan uwa a takeice akwai wasu bayin Allah da suka dan aiko wa marayu a kan sadaka da yan takardu haka Malam Ibrahim Agurguje zai karanta su da ƙarshe kuma za mu kira wa shugaban kwamitin gaba daya Alhaji Muhammad Sarusu na Mai Zare zai je wani na godiya da kuma fatan alheri amma kafin nan wannan mu'assisa tana sanar da al'umma cewa har in an samu labarin ganin watan sallah sashi ne yin sadar kiji kamar yadda aka saba a cikin masallacin mu na Juma'a in Allah ya yarda in dai an samu labarin ganin wata za a tsaye da sallar zuwa karfe 8 sau a mata karfe 7:45 da aka yi bita aka tabbatar da in an samu ganin wata za a tsaye sallar biyu insha Allah a can kusa da asibiti masallacin mu na Juma'a insha Allah Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi akwai babban shugaban media Alhaji Musa Aliyu Dage ma'aikacin GMC shi ma kullum muna tare da shi a nan Allah ya kara masa lafiya kuma Allah ya biya bukatu na alkhairi kullum ana sa karatun gidan rediyo da sassafe mu duk kokarin sa ne da wayyarsa Allah ta'ala ya albarka ya biya bukatu na alkhairi amma bismillah
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Agurguje akwai tambayoyi amma ayi hakuri ba za a samu daman amsa su ba amma yau a darasi da ake gabatarwa na sati sati ana iya ƙara turowa insha Allah malam zai amsa su a takaice a yau akwai wayanda suka kawo takaddi suna neman addu'o'i a wajen malam wani bawan Allah ya turo da naira 100 ya ce ga shi a sa asusun marayu bayi da lafiya yana neman malam ya sa shi addu'a Allah ya bashi lafiya
Allah ya bashi lafiya
sai na biyu shi ma wani ya turo da naira 100 ya ce yana neman a yi ma iyayensa addu'a Allah ya gafarta musu
amin wallahi dan su Allah ya gafarta musu
amin sai wani ya turo da naira 40 ya ce shi kuma yana neman malam ya masa addu'a Allah ya bashi ilimi mai albarka
Allah ya bashi ilimi mai albarka da mu gaba daya
wani bawan Allah ya turo da dibino yace gashi ayi buɗa baki da shi yace shi kuma yana buƙatar malam ya masa addu'a Allah ubangiji ya bashi mata ta gari
Allah ya baka mata ta gari wanda za ku zauna ku aida shi ruwa musulunci girma amin Allah ta'ala ya arzuka ka da mata ta gari
amin sai wani bawan Allah ya turo da kuɗi naira 200 yace a sa asusun marayu yana so Allah ubangiji ya kai ladan wajen iyayensa shi kuma yana bukata a masa addu'a ya zana jarrabawa na wayek da neko yana bukatan a sa shi addu'a Allah ya bashi nasara Allah ya bashi sa'an wannan jarrabawa
mahaifa Allah ya ji gansu da naka da namu gaba daya kuma wannan jarrabawa da kai Allah ta'ala ya sa ta kuma alkhairi ka samu kyakkyawan sakamako kuma ya amfana da kai da musulmi gaba daya
sai wani bawan Allah ya turo da kuɗi naira 500 mutum biyu ne suka turo da 500 wanda bukatan su dai ɗaya ne suna neman malam ya sa su a cikin addu'ar sa Allah ubangiji ya biya musu bukatun su na alkhairi
to Allah ta'ala ya biya mana bukatun mu da kuna alkhairi gaba daya
sai wanda yake kawo naira dubu dubu din nan a kwanakin nan a yau ya kawo kudi naira dubu uku yace gashi a saka a asusun marayu har yanzu dai yana neman mallam ya sa shi a addu'a bukatun sannan dai guda ɗaya na cewa Allah ya bashi jari wanda zai zauna a hannunsa kuma mai albarka
to Allah ta'ala ya baka jari mai albarka ya sanya ma albarka a rayuwarka wanda kake ciccudawa har kake wannan alƙairi da shi Allah kara masa albarka Allah ya buɗe dama a yi samu ka ya tsare ma dukiyar ka kuma ya samu ka albarka a cikin ta da mu da kai gaba ɗaya Allah ta'ala ya biya bukatun mu na alƙairi
sai wani bawan Allah ya turo da shi ma naira dubu ɗaya ya ce gashi a sa asusun marayu shi ma yana da bukata yana neman mallam ya sa shi a addu'a
Allah ta'ala ya biya maka bukatun ka ta alƙairi da mu gaba ɗaya Allah ya biya mana bukatun mu na alƙairi
sai wani bawan Allah shi ma yanzu ya turo da kuɗi naira 100 ya ce gashi a sa a cikin asusun marayu
to Allah ta'ala ya saka mutu da alƙairi ya biya mana bukatun mu na alƙairi gaba ɗaya
A jimillan kuɗi da aka samu a yau din nan an samu kuɗi naira 6,240 wanda aka ce a saka asusun marayu don a tallafa musu
to Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi wannan gudunmawa da aka kawo Allah ta'ala ya sanya mana cikin mizanin mana alkhairi Allah ta'ala ya sa mu dauke ta a gobe alkiyama ta zama lada ta mana sanadiyar kuma shigar mu zuwa ga aljanna Allah ya yi wa kowa albarka muna ƙara addu'a ga Allah amma shi ma irin kokarin da ya yi baro unguwarsu can bayi masu kullum shi ma tun da muka fara ba a samu saiko ba Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya jiga mahaifansa Allah ya inganta zuriyarsa abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ya dafa masa da mu gaba ɗaya ba za mu gaji dai wa junan mu addu'a ba duk mai sauraron wannan karatu na kusa da nesa da mai kallon mu ta hanyar rediyo da wanda muke tare da su a masallaci duka muna yi wa junan mu wata alkhairi Allah ya sa mun rabauta wannan wata Allah ta'ala ya sa mun rabauta wannan wata Allah ta'ala ya ba mu ikon dora alkhairi a bayan Ramadan Allah ya tsarkake mana zukatan mu da ayyukan mu za mu motsa masaya da insha Allah amma Allah ya sa zai wa al'umma jawabin godiya da kuma fatan alkhairi wanda shi ne lazata karshe insha Allah na ji sai
ayoyin da malam ya karanta na farko suratul yunus aya 109 an ci su da wanda suka bujire da wanda suka yadda da wanda aka kusa shi sannan muka zo muka ji suratul yunus ita ma cikin ikon Allah ya sa an kare ta a yau tana da aya 123 duk wani gargaɗi alkhairi malam ya yi kuma kullum mun duka mun ji wannan irin gargaɗi da aka yi na alkhairi addu'o'i da aka yi duka mun ci su duk wani abu da zan faɗa yanzu cikin wannan ayoyi an faɗi sannan malam ba ayoyin kaɗai waɗannan ya karanta ba kusan wata munasaba ta taso malam yana shiga wasu ayoyi daga cikin su surori cikin alƙur'ani yana mana bayani wani kuma yana shiga cikin hadisi to ba komai yasa wannan ba don mu fahimta mu kuma yarda mu zauna mu tuntuni mu a cikin zuciyar mu cewa za mu yi wani al'amari don mu kuma tare mu gida tare